الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو kwanan wata 21 ga watan 4 shekara ta 1437 hijira na Muhammadu alayhi salatu wassalam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da 31 ga watan 1 shekara ta 2016 a lissafin Turawa muna darasi na 88 a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz wa Bid'ah da Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunnati a dake kofar Nasarawa a birnin Kano Nigeria zamu tashi gabar magana ta 111 Sheikh Albani Allah ya masa rahama yake cewa wayan baghi chinabu amraini wa in tataba an-nasu alayhima ya kamata a nisanci al'amura guda biyu ko da yake dai mutane sun bibici wannan al'amura suna aikata su yau da gobe ya zamanto wa mutane jini da tsoka ana aikata su kamar abubuwa ne waɗanda suke na halal wanda kuma akwai kuskure wajibi ne a yi kokari a gyara alif na ɗaya daga cikin su al-ijtima'u litta'ziyati fi makanin khasin kaddari aw al-maqbarati aw al-masjidi taro dan karban ta'ziya zaman makoki da ake yi ko zaman karban ta'ziya da ake yi a wuri guda ke mantacce kamar a gida ko a makabarta ko a masallaci mana akwai waɗanda suke karban ta'ziya ko dai a gidaje wasu kuma a makabartar ake shimfida taburmai a karbi ta'ziya a makabartar anan ake karban ta'ziya wasu kuma a masallaci ake zuwa a karbi ta'ziya sai a je masallacin unguwa sai a zauna wannan duk babu shi a cikin shari'a da wanda ake zama a gida a shimfida taburmai da wanda ake zama a masallaci da wanda ake karban ta'ziya a makabarta duka ya ce a nisanci waɗannan za mu kawo hujjoji da dalilai da suka nuna rashin halaccin haka ba na biyu ittikadu ahlil mayyit ta'ama li dhiyafatil waridin lil aza'i ma'abutan mamaci ko ƴan uwan mamaci ko iyalin mamaci su rinka tanadar abinci a yi ta dafa abinci daga gidan mamaci ko gidan waɗanda aka yi musu mutuwa a dafa abinci ana kawo wa masu zaman makoki ko masu karban ta'ziya shi ma wannan ba addini ba ne ya kamata a guje shi kuma a nisance shi mutumin da aka yi masa mutuwa shi zai je ya dafa abinci ya kawo maka ci ka zauna ka miƙe ƙafa a kofar gidan mutane ga zafin mutuwa yana damu su kuma yin azaba ta yi kuna jira kuma dahu abinci daga cikin gida a kawo muku ai babu tausayi a cikin wannan lamari wa zalika li hadisi jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu anhu wannan ya faru ne saboda hadisin jarir ibn abdullah al-bajali Allah ya kara masa yadda to yau sai a hakuri abinda zamu tattauna dara ce da ta gida kenan ko mi za ce abu ne da kowa galiban ana yi amma amfanin karatu da mun idan yazo kada a tsallake ayi bayanin shari'a ta gaskiya mutane kuma sai su yi kokarin dabbakawa ayi kokarin gyarawa akwai hadisin jarir ibn abdullah al-bajali Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna na'uddu wa fi riwayatin nara al-ishtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'ati at-ta'am ba'da dafnihi min an-niyahati akhrajahu ahmad wa ibn majah wa riwayatun ukhra lahu wa isnaduhu sahihun ala shart ash-shaykhain wa sahahu an-nawawi wal-busayri fi az-zawaid ورواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتشي جرير بن عبد الله البجلي يتشي مومن كسن شي صحابان النبي صلى الله عليه وسلم منا إرقى كوكما منا غنن تاروا دا أكي أجدن ممتشي كو جدن دا أكي متوا دنكر بان تعزية وصنيعة الطعام دا كما وصوة دا سكي دفع بنشي أيوة متو متوا كما أساشي دفع بنشي يكاوى بايئي بعد دفنه bayan an binne mutum minan niyahati wannan yana daga cikin kukan kira da manzon Allah ya hana haramun ne a yi shi hadisi imamu Ahmad ne rawaito shi da ibnu majah kuma dai riwayar ta sace ta ibnu majah din isnadin hadisin sahihi ne a bisharar din bukhari da muslim ha kuma imamu an-nawawi ya ce hadisi ingantacce ne haka imamu al-busairi a cikin zawaid أسلم الواسط يروي توانا إسا كوانا مغانا أتكين تاريخ واسط دغا مغانا عمر ابن الخطاب الله كارا مسيح دا إمام النووي يافا دا أتكين وانا شهر ذا لتافي ناسا المجموع شرح المحذب يشي وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف أي الشيرازي وسائر الأصحاب على كراحته قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في هوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهية الجلوس لها إمام النووي يافدا أتشين لتافع المجموع وشرح المهذب سيقوم أغني ياي مغانا أكن زمنا التعزية بالكربان تعزية دا أكي أقوم الجيدة جي دا مسلاتي دا كما مقبرتو يتي ونن زمان دا أكي دا تعزية إمام الشافعي يا نسنتا حكمي لتافع نن الإمام الشيرازي شما يافدا دا صورا almajirai cewa wannan abu ba a san sa abu ne da shari'a ba ce da shi ba suka ce wato azauna aljulusu laha an yashmi'a almayt fi baytin iyalan mamaci su je su zauna a wani gida fa yafsidu man arada taziya duk wanda yake nufin taziya je nufaci su je masa taziya inda suke zaune irin wannan zama da ake yi suka ce bal yanbagi an yansarifu fi hawaijihim abinda yafi dacewa idan an yi muku mutuwa ana binne mamaci da an dawo to ku juya ku tafi bukatunku dan kasuwa ya tafi kasuwarsa a ranar da aka yi mutuwar mai aikin gwamnati ya tafi aikinsa a ranar da aka yi mutuwar wanda yake sana'ar hannu ya tafi sana'ar hannunsa a ranar da aka yi mutuwar duk wanda zai je muku taziya ya bi ku inda kuke amma a hada a zauna a kafa rumfuna canopies a shimfida tabarmai da katakafin masu tsada da kilisa da kilisai na zama da na shakatawa wannan baya cikin abin da shari'a ta ce ayi yace fa man sadafahum azzahum wanda duk ya ci karo da su ya dace ya hadu da su a inda suke sai je musu taziya ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهية الجلوس باب بنبنش تكان مزا دماتا أكرهنش زمن معنى تشي وابا أيداء زونا أنبا هماتا ما كث زونا أشكين جدا ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتاب الأم نص مغنى الإمام الشافعي da shi Imam an-Nawawi yayi nuni akan sa cewa Imam Shafi'i yayi magana akan zaman ta'ziya cewa bai halatta ba a koma cikin littafin Imam Shafi'i al-Umm mujalladin 1 Shafi'i na 248 ya kuma faɗa ya ce wa akrahul ma'atim wa hiya al-jama'a nifa inji Imam Shafi'i bana su yana gaya wa almajiransa bana so haduwan nan taro da ake yi idan an yi mutuwa a zauna ana karban taziya ko da ku ba a zaman kuka mana ko da a taron ba ai kuka ba wa illam yakun lahum buka fa inna zalika yujaddidu alhuzna wa yukallifu almu'na ma ma madha fihi min al-athar saboda yin haka wannan zama din a hadu a wuri guda yana jaddada damuwa saboda wannan yazo ya zauna wannan yazo ya zauna bacin ran sai dada maimaituwa amma idan mai aiki ya tafi aikin sa mai sana'a ya tafi sana'ar sa lalle mutuwa dai an yi zaman ku kuma ba zai dawo da mamaci ba dama shari'a ne tace ku zauna tuda da dan dama dama to amma ba ce akai ku zauna ba kowa ya tafi harkar sa wannan zai saukaka zafin mutuwar sama da in ana hade a wuri guda an ga wannan yazo an ga wannan yazo sannan yace wai kallifin mu'na yana kallafa nauyi dafa abinci da ainihin shimfidar ma sai an jiyo an yo haya wallahi akwai inda akai mutuwa ni na san wurin wato wannan rumfar da za a je a hayo wannan kanofi din babu kudin da za a ranga babu kudi a gidan da za a je a je a kawo kuma babu rumfa a kofar gidan mutum talaka ne miskini aka zo ana cin tuyin ziya za a yi magana tabur ma an shimfida rana ba mai zama ko hamura muna tunda Allah ya saka cire jama'a Allah mun gode muku Allah saka muku da alkhairi ku shiga gidanku ko ku tafi kasuwarku duk wanda ya zo ku fito karbi taziya ko kuma a kasuwa ku je karbi taziya to amma sai da aka je aka ciwo bashi wallahi a ranar babu abincin da za a dafa in baki sun zo gaisuwar ma babu abincin saboda mutumin miskini ne talaka ne abincin ma da za a dafa a bawa wanda za su zo su gaisuwar mutuwa din babu dole akai ta tare mukarami a kira wancan kawun a kira wannan a ce do a bada wani abu akai ta wahala sai da aka ce aka ciwo bashi aka zo aka hayo wannan rumfunan masu tsada da kujerin aka shimfida aka je gurin makota babu taburmai sai na makota aka je aka nemo aka shimfida wai dole sai an yi wannan zaman kai ka ce Allah ne yace ai ma ma madha fihi min al-asar tare da abin da ya gudana na wato na asar hadisai da maganganun malamai da maganganun tabi'ai da sahabbai kan nau yushiru ila hadisi jarir hada yace kaman dai yana nuni ne zuwa ga hadisin jarir da ya gabata kan an-nawawi wastadalla lahu al-musannifu wa ghayruhu bi dalilin akhar wa huwa annahu muhdath shi ainihin wato imam shirazi ya kafa hujja akan wannan da wannan sa cewa zaman makoki ko zaman karban ta'ziya din nan wannan zamani wanda yake na bid'a haka ibn al-humam ya nasanta a cikin littafin wato sharh al-hidaya ala karahiyati ittikhadhi ad-diyafati min at-ta'am cewa bakuntar mutane da ake karba aje a dafo abinci daga gidan mamaci a kawo wannan baya daga cikin abin da shari'a ta yarda da shi min ahlil mayyit wa qala wa hiya bid'atun qabiha yace bid'a ce mummunar bid'a wa huwa mazhabu al-hanabilati wannan shine mazhabar ɗan hanabila kamar fil insaf kamar yadda yazo a cikin littafin al-insaf anan gurin a takaice wannan gabar magana ta 10111 tana nuna mana wannan al'ada da ake yi na idan an yi mutuwa a zo a shimfida manya-manyan taburmai a zo a zauna a hana makota tafiya wajen aiki saboda dole sai sun yi zaman makoki ko zaman karban ta'ziya din nan to wannan abu ne wanda shari'a ba ta ba da dama a yi ba a yi haƙuri an saba ana yi akwai abubuwan da ana yin su al'ada amma kuma shari'a ba ta goyi baya a yi ba a al'adar mu ana yi duk wanda aka yi masa mutuwa galiban sai ya wannan shimfida na taburmai ya zauna wani ma za ka ga shi kadai ne amma yana zauna yana jira yana dako yayi tagumi a zo a masa gaisuwa to ba a ce a ajiye mutane ba ku ba wa mutane dama su tafi harkokinsu kuma duk abin da za mu yi shi mu yi kokari mu nemi goyon bayan shari'a kai an dade ana yi ba shike nuna wannan abin shari'a bane mu muna ganin abu ne mai kyau mu yi ba shike nuna cewa Allah ya yarda da shi ba mu a garin mu an saba ana yi wannan ba shike nuna abin nassi ya bada dama a yi ba so samari matasa da sauran dattawa da suke da ɗan ruwan rayuwa a jikinsu to ayi kokari a rage idan da ana kafa rumfuna guda biyar to ayi kokari a hakura da guda daya in ta zama dole idan ana shimfida taburmai guda 50 a shimfida kwaya uku ita ma in ta zama dole amma magana ta gaskiya babu kokonto ba ja da baya shine ba a bada izini ai ta shimfida wannan taburmai ana karban taziya a gida ba idan ma wani zai ce saboda abu ne na dan alama ta gawa bari ya je masallaci to shi ma ba a bada dama ba ko a masallaci ne akwai waɗanda suke yi a makabarta ake inda aka binne mamacin sai a dan samu wani guri haka su zauna dangin mamacin duk wanda yazo zai musu taziya sai ya je makabarta ya same su ga su ga kabarin dan uwan su ce gashi nan wallahi sai ya musu taziya to shi ma baya cikin abin da shari'a ce yayi to cikin matsalolin sa akwai daura nauyi da su iyayen mamaci ko ƴan uwan mamaci wani taburman ma da za a shimfida babu sai an je an siyo sannan kuma akwai nau'i na daura nauyi ga makota yanzu makocin ka watakila ma'aikaci ne gurin aikinsa akwai tsanani in yayi kuskure rana ɗaya bai je ba ba tare da ƙarfin uzuri ba kwairi da a rubuta masa wannan kwairin kuma zai iya zama tuwa sababin da zai sa a kore shi a aikinsa ma in yayi yawa to kuma yana ganin shi makocinka ne kuma ɗanka ya mutu ko babanka ya mutu ko matarka ta mutu ka zo ka shimfida taburma duk makota an zo an zazzauna ya kama hanya ya tafi wajen aikinsa bai taya ka zama ba wannan zai iya kawo matsala a makotaka da dangantaka da zamantakewa da ke tsakaninka da shi su wannan zai sabbaba masa dole ya haƙura ya taya ka wannan zaman makokin ko zaman karɓar taziya din ba wai dan yana so ba wata ila mai dan kokari ne zai maza maza ya je office din ya ba su uzuri to ba kuma kowane office ne suka yadda dan wai baban makocinka ya mutu ko matar makocinka ya mutu wai uzuri ne na ba za ka je aiki ba wani watakila exam officer ne a makarantarsu kuma ana yin jarabawa wani watakila likita ne yana da tiyata an tara masa tiyata ga makocinsa ya mutu ko matar makocinsa ya mutu kuma in bai zauna ba a zarge shi a soke shi wani watakila gidansa wallahi sai ya fita a ranar zai je rarumo ya kalato abinda za a ciyar da iyalin in bai fita ba wallahi ba za a samu abincin ba to kuma ga matar makocinsa ta mutu ko makocinsa ya mutu ko baban makocinsa ya mutu al'ada kuma an ce sai an zauna su kaga an jefa cikin haraji an jefa cikin kunci amma abinda shari'a ta ce mana mu yi idan aka yi mutuwa mai haƙuri a zo a wanke ɗan uwanmu mamaci mu ɗauke shi mu yi masa sallah bayan nan mai haƙuri duk abin da muke mu raka shi har makwancinsa mai haƙuri mu tona masa rami mu ɗauke shi mu sa shi a cikin makabarta mu ɗauko itatuwa mu ɗora masa da tukwane mu ɗora masa mu kwaba ƙasa mu lullube shi mu ɗebi bushasshiyar ƙasa mu zuba masa mu masa addu'a mu ce Allah ya gafarta masa mu ba wa danginsa haƙuri da ƴaƴansa da iyalansa da abokanansa mu ce Allah ba da haƙuri Allah ya ji kan wani Allah ya yafe masa daga nan shari'a ta ce kowa ya tafi inda zai je nema abincinsa to inda za mu yi ƙoƙarin ɗabbaka wannan to da mun hutar da kanmu magana ta gaskiya zaman nan da ake yi a shimfiɗa taburmai da manya-manyan rumfuna ana faɗa ana maimaitawa ba shari'a ne ta ce a yi ba al'ada ce tsagwaranta ake yi ina fadin da wasu suna ganin a akwai zumunci akwai wasu malaman da suka ce a zauna nan a yi zumunci a karɓi taziya a yi wane ne a yi menene duk ana faɗa da sauransu amma dai zance mafi inganci za mu zo mu karanta duk wani maganganun za mu faɗi malaman da suka faɗi haka kuma haka wani a littattafan da aka faɗi haka so ya kamata mu fahimci wannan mu yi ƙoƙari mu gyara to amma abin da ke damu shi ne yanzu watakila kai ka fahimta ka gane ka je makaranta to za ka zo ka tarar da a gidanku akwai haɗaka da yawa babanka watakila bai fahimta ba kakanka watakila bai gane ba su suna nan sai an yi wannan babban yayanku a ɗirkime ke da bid'a shi bai gane wannan bayani ba to in ka zo ba kai saka hana ba kana ganin mahaifinka zai mutu wallahi sai an yi masa bid'a kuma kai ba kai saka hana ba to wani lokacin ba ka da ƙarfi kai da ka sanin ba ka da ƙarfin da kai saka hana to in case na biyu shi ne an zo an yi mutuwa misalin kace babanka ya mutu a cikin wannan yanayin da ake ciki mahaifinka ya mutu kai yanzu ka zo makaranta ka ji an faɗa cewa wannan zama ba shari'a bane to yayanka babban yayanka ya zo daga Lagos yana da wani yayanka yana Enugu shi ma ya taho ya baro aikin sa ya zo ya zauna ga wani ba yayanka a Central Bank yake aiki shi ma ya hakura ya zo ya zauna ga yayanka mata duk sun baro gidajen mazajen sun taho duk an hadu an yi shimfudu an zauna an miƙe kafa kai kuma saboda kai ahlus sunna ne ka fahimta to kuma ba a ganka a wurin ba zaka dade kare musu wazi ba su fahince ka ba cewa la ai daman ai an fada ba sa san iyayensu haka za su fada wallahi sai daman ai ba sa san iyayensu daman ba su damu da addinin iyayensu ba gashi nan duk kowa da kowa yana nan amma tunda wannan dan izala ne kaga bai zauna ba ya tafi to kaga akwai wata mushkila me ya jawo mana wannan saboda yanda muka cakuda da al'amura iyaye da kakanni da dangi da yan uwa an saba to abinda malami suke faɗa irin wannan shine ai kokari dai a rage koya yake in za a dena gaba daya wannan shine fi idan kuma akwai fitina kun fahimci dai fitina ko zai iya jawo fitina da rashin zaman lafiya a tsakanin dangi da yan uwa to ai kokari a kwantar da fitinar shi yafi alkhairi ai kokari kuma ai musu bayani yaya gaskiya take sai a takaice abu idan an shimfida tabarma kamar 15 sai ka lallaba ka sa almajirai su kwashe guda 8 kaga alƙalin ka rage yawan masu zaman aiki kuma sai ka rinka bin mutane kana cewa jama'a mun sauƙaƙa muku jama'a ku ta farkokin ku mu dai da ya zama mana larura muna nan amma ku ku kafiyar ku haka ake yi da sauransu wata rana an yi mutuwa na ɗan uwa ne da ya shafe ni ne abu da na san wani abun da aka zo makabarta sai ne bayan mun binne mamaci tunda mamacin ina da alaka da shi sosai dan uwan mu ne ina mu ne iyayen mu ne sai na ce jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam ce to wannan abin da shari'a ta ce mu yi kenan mun zo mun yi dukan kunan ba wanda ya kai mu kauna wannan bawan Allah da ya rasu amma dole mun hakura mu muka sashi a kabari muka binne shi Allah ya yi muku albarka ya muku sakayya Allah ya ba ku lada kuma ga muna mu ne dangin mamaci a zo a yi mana ta'ziya in an mana anan shikenan ya wadatar Allah ya saka da alkhairi kuma mun yi izini kowa ya tafi sana'arsa kowa ya tafi aikinsa wasu da suka fahimta suka ce ka alhamdulillah na ce an sauƙaƙa ba sai an je an zauna ba saboda mun san uzurori na rayuwa da sauransu wallahi malam wasu daga cikin ƴan uwa ƴan uwan wanda fahimtar ba ta zo ɗaya ba su suka goma gefe zafa mu zauna ko rabu da wannan yawa ba wani wanda zai zo ya kawo mana wani tsari na daban-daban sai ba shi zai je ya abin sai je ya abin amma mu muna nan aka ba ana ta kamfen da mutane kuma sai da aka zauna din dole sai da aka zauna kaga dai wa'azi dai iyaka dai nayi ko ba haka bane ba to ni kuma ni ma ne take waye je in dawo dan zauna gaisa tafin kara gaba na rasa inda zan sa kaina shi yasa nake ga muku akwai damuwa a wannan babin amma dai mu yi kokari kowa ya san dabarar da zai yi a wajensa amma mutumin da yake magidanci ne shine mai gida shine babba ai yana da dama kawai ya mai yace a jama'a an sauka mutane kowa ya tafi yasa wannan abu ne mai kyau mun ji magana ta farko ko sai gabar magana ta 112 wa innama sunnatu an yusna'a ko an yasna a qariba'ul mayyit wa jiranuhu li ahli al mayyit ta'aman yushbi'uhum abinda yazo a sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dangin mamaci da makotan mamacin ko makotan wanda aka yi wa mutuwa su shirya abinci daga waje su rinka kawowa gidan da aka yi mutuwa sunna idan an yi wa mutum mutuwa a dafo abinci daga waje a kawo a taimakawa wanda aka yi musu mutuwa saboda hadisi Abdullahi dan Ja'far Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma ja'ana ayu Ja'far hina qutila qala nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far fa aman faqad atahum amrun yashghaluhum aw atahum ma yashghaluhum wannan akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sanahu wa Ibn Majah وكذا الشافعي في الأم والدار قطني والحاكم والبيهقي وأحمد، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه ابن السكن أيضا كما في التلخيص، وهو عندي حديث حسن كما قال الترمذي، فإن له شاهدا من حديث أسماء بنت أميس، وقد بينت ذلك في التعليقات الجيات، وقد أخرجه أسلم الواسطي أيضا في تاريخ واسط وفي إسناده جهالة. وقد كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وتقول إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حديث عبد الله بن جدان جعفر يا ذو شيور يا عند الأبار متور جعفر يزو دنقوان علي بن أبي طالب أغزو تموتا كينا أكتشي أنكشيشي منكر أنت إسنن أبايا لاباري يزو تشي وأنكشيشي سيما ذا الله يتي ومتاني إسنعوا لآل جعفر طعاما كديكو أبنتي كتيما كاوا إيالين جدا جعفر كذا wanda aka kashe din wanda ya mutu kaga iyalan gidan suna fama da damuwar mutuwa sai annabi ya ce ayi musu abinci akai musu ba wai fa a zo a zauna a kofar gidansa ana jiran su daho su kawo a cinye ba sabani yanda yanzu mu muke yi wani gida an yi mutuwa babu mun shinkafa mutanen da suka taru ba adadi ga lokaci yayi babu kuma abincin dole wani aka samu ya ce maka ya je kawo buhun shinkafa aka farke shi take ga mata ku da kokarin dafa abinci take suka farke wannan aka juye rabin buhu tukunna a cikin bokiti da ƙarya rabin buhu aka gyara shinkafa na wani ya je kawo kayan miya aka harada yanzu aka tashi tukwane aka dafa abincin nan mutanen nan suna zaune a kofar gida aka ga musu abincin nan mutun da gidansa da komai alako abincin nan suka miƙe kafa suka ci ne zahun mutuwar bai hana suka ci abincin ba to gaskiya ne idan suna zaune dan saboda ciwon abin nan mutuwa ne ai ya kamata in an yi mutuwa kamma mutun ya ji ma abinci ma baya iya ci suka gyare abincin har da neman kari aka juye wannan rabin buhun shinkafa aka gyare shi take mata ma suka debi nasu mace ɗaya za ta tawaye ta debo yayanta hudu biyar ai an yi mutuwa ba sabo abincin ranar sa a ranar a nan gidan za su ci hawa malam wannan ba daidai bane to eh dai sai dai su zauna amma makotan sun kawo su hadu su miƙe kafa kuma su ci kiza ba a da buƙatar zaman nan eh kowa ya tafi gida ayi addu'a Allah abinda ake da buƙatar addu'a kuma abinda ake a zaman da aka kalla ai ta gulma ai tai da mutane wani kuma dan boko ne baya iya zama haka sai ce sai an kawo jarida a jaridan nan zai bude ta kai ne na karanta jarida ita za ta dauke masa kewa akwai wanda na jini a ido na gani kuma naji ana ta kulle kullum tunda ya zauna wayar da yake yi business yake ta kullawa a wurin shi idan an zo ba da karban ta'ziyar ma sai dai haka yana waya Allah saka yana waya yana business din sa anan yayi ta kulle kullun kasuwancin sa kaga da wannan da a sauka ga masa tafi kasuwar sa kawai ko ba gaba ne ba kuma dai ai hakuri kaga abun ba dadi bane da shi ai hakuri yace ku dafa abinci ku kai musu saboda yau wani abu da zai shagaltar da su ya zo musu shine me mutuwar baban su mutuwar dan uwan su wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi Tirmidhi ya ruwaito Ibn Majah ya ruwaito Shafi'i ya ruwaito shi al-Umm Imam Daraqutni ya ruwaito Hakim da Imam al-Baihaqi Ahmad kai wannan hadisi dan gatan hadisi ne duk wadannan malamai sun ruwaito shi jama'a sunna shine don Allah idan an yi mutuwa a makotan mu don Allah mu dabbaka wannan abu mu rinka dafa abinci muna aika musu mu taimaka musu akwai dadi mutuga mutum an masa mutuwa kai masa wannan karamcin a sayo buhunan shinkafa a kai musu a taimaka musu a ɗauki nauyinsu saboda mai ɗaukar nauyin nasu ya mutu wata kila akwai yara bila adadin kullun datti ne shi yake fita yaje bubbugo a nema musu na biredi da dan shan shayi da dan waye da waye waye sauran su baya nan wannan dan abin da za ku tattara ku kai musu zai sa su dan samu relief kadan to ku ku bar ku kun zo kun miƙe gaba a dafo ku kawo wallahi wani tsayawa yake bari sai mun yi magariba mun ci na magariba ya tafi ai na ba ku labarin Allah mai mita mana ko wanda aka sha zaman makoki ne ake zaman tarziya na masu kuɗi ne an sauke katan-katan na five alive an yi wane ne ana ta fito da abinci da naman kaza da waye da waye wani bawan Allah ya zo wucewa a anguwa shi ya ɗauka biki ya kai kona abu ana raba abinci kawai shi ma sai fakin ya zauna aka haɗo masa ga robar five alive ko kwalinta ga ruwa na roba shi ma ga abinci mai kyau takeaway lafiyayye ya zauna ya gyara shi tas da naman kazansa yana gamawa ya sha ya goge bakin sa ya ce wa makocinsa Allah ne mai tamara kaga matsala kaga matsala Allah ne mai tamara kenan wato shi ya dauka abun alheri ne aka yi to ba za mu ce sharri ba shine wannan na gefen nasu yake ta ce amma kai ba ka da kirki wallahi ai mutuwar ka ce Allah mai ta to wannan shi ka a matsayin sa na talaka in dai mutuwa ma za ta zo da irin wannan abun ai ba laifi to kaga dai in dai bata shafe ka ba gaskiya ne to kaga da ba ai wannan abun ba da bai ce haka ba so da Allah ya kamata mu taimaka wa gidajen da aka yi musu mutuwa musamman gidajen talakawa miskinai wanda yau su aka fi kaurecewa idan kana so ka ga wulakanci a wajen al'umma da kake tare da su malam in dai ba wurin da ake zumunci sosai cikin gari dai haka cikin gari gaskiya akwai ana kula da wannan galiban al'amura na cikin gari Allah saka musu alkhairi za ga ana lura da zumunci in mutuwa akai ko mutun talaka ne za ga an haɗu masa an yi masa komai da sauransu amma irin ungwannin nan bariki bariki din nan mutun tsautsayi je jefa shi yana talaka ya fada ungwar masu kuɗi mutuwa ta zo masa ko wayarsa ko matarsa za ka gane kuranka akwai wanda zaka ga babu kowa a kofar gidan in ya ci sa wani ya zo wucewa an gani an zo an yi musu wato sallar gawa to shikenan ba wanda zai zo kowa harka sai yake tafiya amma in na mai hali ne mun sha faɗa muna maimaita in mai hali ne ya mutu ko gidan mai hali ne aka yi masa mutuwa ko mai mulki ko mai sarauta ko mai kwabbai ko mai yan daloli a hannunsa ko mai manya-manyan shaguna to cika ake kaga motoci ne ko ba ka bane ba kaga motoci kaga manya-manyan mutane kaga mutanen unguwa har wanda ba a gani su ba almajirai ma sun faduwa a wurin saboda suna tsammanin me za su dan samu amma talaka idan aka yi masa mutuwa to ranar yake ganin tasko ana gama za a ce to Allah ba da haƙuri ko Allah ba da haƙuri wannan masu mutunci kenan wani ma wallahi direbansu zai turo mai maka taziya ba yi da lokacinka ba zai zo ba wannan ya maka mutunci kenan direbansu zai turo mai maka taziya je ka ce muna gaishe su Allah ba da haƙuri talauci mutum ne baki mai gizo da toro da tozo da annakiya wai talauci wai bai da kyan gani mummunan abu ne ba a san sa to sai hakuri a kyautata wa kowa da mai hali da mara hali kuma ko masu hali masu mulki masu sarauta masu abin hannu ko shiwa gabanni ku yi kokarin ku karye wannan ka'idar da ake yi daurin aure naku sai an fucika to kudin a rinka ganin ku ana talaka kuna cika mutuwa ta ku sai an fucika ku nuna wa mutane a na talakawa masu ma mutane a rinka zuwa makabartu idan an je binne dan uwan ku sai an fa haduwa amma na miskini ba a zuwa ku yi kokari a rinka ganin ku dan ganin ku yakan sa wani ko ba komai ma sai ji yanzu wani in ya ji an ce ai gwamna zai je ta'ziya ko gwamna zai je jana'iza to ko ba a gayyace shi ba jana'izar sai ya je kuma kawai ya ma dai duk yanda za a yi nema dai gwamna zai ga shi ma ya je wurin idan an ce wani babban alhaji zai ce to ko ba a gayyace shi ba sai ya je to mu yi kokari mu kyautata wa junanmu kada talauci ya sa mu ki 'yan uwanmu kada rashin abin hannu ya sa mu ki mu taimaka wa 'yan uwanmu akan abin da ya zama wajibi mu taimaka musu harkar jana'iza harkar taziya babu bambanci tsakanin mai hali da mara hali duk da cewa za a iya cewa mai hali ko mai sarauta ya fi jama'a da yawa ko yake da alakoki da yawa saboda yana da harkar kasuwanci yana da yara da yawa yana da waɗanda yake bawa da yawa kai kuma talaka baka bawa kowa sai dai a baka to wata kila ko shine sababin Allahu a'lamu so wannan hadisi dai ingantacce ne sahihul isnad haka Imam al-Hakim ya faɗa Imam Zahabi ya masa muwafaqa Ibn al-Sakani ya inganta wannan kamar yadda a cikin talkhis kuma al-Albani yace wa huwa indi hadisun hasan aurina hadisi ne ma ingantacce kamar yadda Tirmidhi ya faɗa haka rahimahu Allah ta'ala dan hadisin yana da shaida daga riwayar Asma binti Umais yace ya bayyana wannan a cikin littafin At-Ta'liqatul Jiyad yace Aslamul Wasiti ya faɗa wannan hadisi a cikin Tarikh Wasit sannan amma a cikin nasa din akwai jahala a isnadin amma a wani isnadin yazo da inganci to akwai wani abun da Nana Aisha take ni aikata wannan abun da tabbatar da shi Allah ya ji kan Nana Aisha a matsayinta na matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana yin gumba wa kad kanat Aisha ta'muru bitalbin lilmarid tana yin umarni ayi gumba an san gumba ko dace jo kai ka ta mai ka san gumba ni da man da wadannan yan uwan nan nake yi yan matasa matasa yanzu na zan tambaye wani wallahi bai zai iya bayani ba ko tambaya daga wannan tambaya kai ka san gumba menene ya ake gero ake dakawa da suga ku to alhamdulillah na ci sa ake na dan ku kubutar da ku ne kar a ce ba ku sani ban tabbai wanda ya sani wato da ana yi gaskiya lokacin ana zumunci bari mu fada dan ya zama abin nan ni dai na san mun cici shi muna yara oba ina da dadi gero ne ake samu sai a daka geron amma ba daka shi ake gaba ɗaya can yayi laushi ya zama gari ba a faffasa shi a daddaka shi a barza shi idan an barza shi din sai a zuba suga idan aka zuba suga sai a sa ɗan ruwa dan ruwa haka sai a kwaba a kwaba ai ba magana akwai zaki akwai dadi to Nana Aisha idan mutum bai da lafiya idan za ta je gaishe shi sai ta sa ayi wannan talbina ake ce shi gumba haka man Jafar muna karatu a kawo jana'i da fassara mu ne ce gumba Allah ya ji kansa rahama walil mahzuni ala alhaliki wanda yake damuwa yake cikin bakin ciki da damuwa akan dan uwansa da ya mutu almahzuna ala alhalik dan uwansa ya mutu yana cikin damuwa sai Nana Aisha ta sa ayi masa gumba mai yawa sai a kai mashi saboda in ya dan murza yana sawa a bakin nan zai dan ji dadi duk ayin abu mai zaki in ka sashi ka dan ji farin ciki ko ya yake shi yasa in aka ce yana daga cikin wannan malamai suka ce in an yi azumi an sha wahala azumi za a yi buɗe baki to a nan nemo abu mai dan zaki shi yasa shari'a ta ce a rinka cin dibino saboda dibino yana da zaki yana da dadi kuma yana da amfani bayan ishirwa a shashi a ci shi to Nana Aisha sai ta sa ayi wannan gumbar a aika kaga kenan ta yi aiki da abin da Annabi ya faɗa isna'u li ali ja'farin fa'aman to duk wani abu na marmari sai ayi kokari sai akai kamar misalin idan yamma ta yi sai a je a siyo musu kaji gidan mamata kenan kaji masu yawa soyayyu ga sassun kaji na bakin titin na wanda ake musu to sai ayi da yawa ku aika gidan ku gani za su ci ko ba za su ci ba ko mutum uku ne suka mutu a gidan nan sai sun cinye kajin nan gas ita kaza an ce tana da wani sirri duk bakin ciki duk bacin rai in an kawo ta da wahala a tsallake ta baci ba haka aka ce wai sirrin kaza to Allah ya azurta mu da kaji yace tace naji manzon Allah yana cewa inna talbinata tajummu fu'ada al-marid lallai wannan gumba tana ainihin bada hutu shine tajummu tana bada hutu ga zuciyar mara lafiya gumba tana sa hutu ga zuciyar mara lafiya sannan kuma wa tuzhibu bi ba'd al-huzni wannan gumba tana tafiyar da wani bangare na bacin rai da damuwa duk wanda yake cikin fushi da ko wannan gumban ka bashi da gari sai an samu sassauci in ji Annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisi Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi da Imam Muslim da Imam al-Baihaqi da Imam Ahmad Imam Shafi'i ya faɗa a cikin littafin al-Ummu wa uhibbu li jirani al-mayyit aw dawi al-qarabati an ya'malu li ahli al-mayyit fi yawmi yamutu wa laylatihi ta'aman yashbihum Imam Shafi'i yake cewa ni na so ga dangin ko makotan mamaci da kuma zawil qaraba ɗan kusa su yi kokari su yi abinci su aika gidan mutuwa ranar da aka yi mutuwa da daren da aka yi mutuwa su yi musu fa'aman yushbi'uhum abincin da zai kosar da su ba sai sun dora tukunya ba mallam akwai zafi kwarai da gaske da ba dadi a ce an yi mutuwa kuma a je a dora tukunya an yi mutuwa a zo ana wanke shinkafa an yi mutuwa a zo ana yanka tattasai da tumatur an yi mutuwa a dauko nama ana ci dan uwanku ya mutu babanku ya mutu kuna yanka nama za ku ci nama ba dadi ba ku ce akai haram bane amma sai a ga yanzu wani shi kun muna tare da shi yau ya bar gidan nan yana kabari yana kwance har muna da kwanciyar hankali da zamu zo mu gyara kayan miya mu saka nama a miya ni abinci mai dadi mu zauna mu ci mu gyatsa mu ce alhamdulillah mu sha ruwa to wannan abun damuwar ita ce za ta dauki hankalin su ta hana su yin wannan abun shine aka ce a dafo abincin a kawo musu zafin yunwa ya sa su ci abincin wannan sunna tana da kyau matuka Imam Shafi'i yake cewa fa inna zalika sunna saboda haka din sunna ne to ahlus sunna kuma ya kamata yi kokari ya bi sunna ya aikata sunna wa zikrun karim kuma ambato ne mai girman gaske bara a manta da shi ba duk wanda aka yi masa mutuwa makocin sa ya aika mai abinci wallahi ba zai manta da shi ba zai ce wani masoyina ne wani yana kaunata lokacin da babana ya mutu ita kawo abinci gidan nan zikrun karim wa huwa min fi'li ahli alkhair qablana wa ba'dana yace kuma wannan dafa abinci a rinka aikawa gidan mamata aiki ne na mutane masu alkhairi wadanda suke kafin mu da bayan mu sannan sai ya kawo wannan hadisi da muka faɗa na Abdullahi dan Jabir abu na 10113 wa yastahabu masu ra'si alyatim wa ikramuhu li hadisi Abdullahi bin Jafar radiyallahu anhu qal an su a rinka shafar kan maraya wanda uban shi ya mutu yana yaro bai balaga ba shine maraya alyatimu a shari'a yaro karami da babansa ya mutu bai balaga ba amma matakar ya balaga to ba maraya bane kada wani ya zo katan mutum kaya guda da shi ya rinka cewa shi maraya ne kaga a kasuwa mutum ya zo lafke yake kaya maganin baskare yazo yana zaga ana jama'a ni maraya ne ku taimaka min da sadaka bani da uwa bani da uba maraya 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 kana wannan girman maraya yaro karami shine maraya babu maraya bayan balaga ko mutum kaga yayi aure da komai sai ya ce wallahi ni marayan Allah ne maraya kai aure to maraya shine yaro karami yaro karami kafin mahaifiyarsa ai kafin wannan wanda baban shi mutu kuma banda wanda mahaifiyarsa mata mutu mutuwar mahaifiya ba maraici bane a shari'a sai dai a al'ada maraici ko ba haka bane ba yawwa to wannan kenan to kullun ka hadu da maraya ka dauki hannunka ka shafa kansa wannan sunna ne shafa kan yaro kana taba kanshi kana shafawa kuma ka girmama shi ko da ka girme shi ka girmama shi saboda annabi yace ana wa kafil yatim ka hatin fil janna da ni da mai daukan nauyin maraya kamar haka ne aljanna manzo Allah ya nuna hannun shi tsakanin ainihin wato wannan yatsa ta tsakiya da manuniya duk wanda yake taimakawa maraya Allah ta rashi to yanzu kuma cin ne musu ake yi yanzu nema ake a samu dama marayu masu hali a cinye kudin nasu babban yaya ya cinye babban su ya cinye duk akwai wannan cases din dan uwan baban su ya cinye sai yake cewa laura aituni wa kusam wa ubaydullah ibn abbas wa nahnu sibyanun nal'ab yace ina ma da naga kaina yana bada labari ne ka tuna lokacin da ni Abdullahi dan Ja'far kenan yake faɗa da ni da Kusam da Abdullahi Ubaydullah ibn Abbas muna yara kanana muna wasa idmarran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala dabbatin sai ga manzo Allah ya zo cewa akan wata dabba yana kan abun hawa fa qala irfa'u hada ilayya sai manzo Allah yana kan abun hawan mallan dubi ke tutawa maraya yana kan abun hawan annabi ya nuna yaro shi Abdullahi dan Ja'far din sai yake cewa ku dago mun wannan yaron ku dago mun shi ku dago mun shi qala fahamalani amamahu, sai aka dauke ni aka mika masa ni a gaban shi. Wa qala li Usam irfa'u hadha ilayya, sai annabi ya dada nuna daya marayan Usam, sai ce ku dago min wannan yaron shi ma ku dauko min shi. Fahamalahu wara'ahu, sai ya dauko shi ya dora shi aka miko masa shi ta baya. Abdullahi dan Ja'far a gaban shi akan abun hawa, Usam kuma a bayan shi akan abun hawa. Allahu akbar. Dike cewa wa kana Ubaydullah ahabba ila Abbas min Usam, ashe a cikin ƴaƴan Abbas din Ubaydullah yafi soyuwa sama da Usam. Famastahaya minhu ammuhu an hamala Usman wa tarakahu, amma babban shi bai ji kunya ba ya baro wanda aka fi so din ya dauko ainihin wato Usam ya bar shi wanda aka fi so wa tarakahu. Kala yace to ga muhallin shahid abinda muke so mu kai gare shi. Summa masaha ala ra'si thalathan, sai annabi ya sa hannunsa ya ainihin wato shafa kaina sau uku. Wa qala kullama masaha, duk lokacin da ya shafa kaina sai ce Allahumma khluf Ja'faran fi waladihi, ya Allah kamaye wa Ja'far, ya Allah kamaye wa Ja'far fi waladihi, akan ainihin wato ɗansa, ma'ana ka sa ƴaƴansa su mai abinda ya tafi ya bari. Qala qultu li Abdullahi ma fa'ala Qusam, sai na ce wa Abdullahi mai duwa yaya aka yi da Qusam, ai yaya Qusam ya kasance kai a rayuwarsa. Qala ustushida, ai yayi shahada, yayi mutuwa shahada shi ma Allah ya datar da shi. Qala qultu Allahu a'lamu wa rasuluhu bil khair, kai Allah da manzansa su suka fi kowa sanin alkhairi. Qala ajal, sai ce kware haka ne. Akhrajahu Ahmad wa Siyaq lahu wal Hakim wal Baihaqi wa isnaduhu hasan wa qala al Hakim sahihun wa wafaqahu Adh-Dhahabi, wannan hadisin shi ma ingantacce ne. So anan gurin Imam al-Albani Allah ya masa rahama ya rufe mana babun nan dake magana akan ta'ziya da ainihin wato wannan hadisi na hukuncin taimakawa maraya da kuma shafa kan maraya. Wannan sunnar ma jama'a yawanci an kaurace mata ba a yinta, yawanci ya kamata idan kaga yaro da baban shi ya mutu to ka dauki hannunka ka shafa kansa kai masa addu'a, wannan karantarwar annabi ne, kuma wannan yaro ba zai manta da kai ba. Kuma ya kamata ku sani cewa mutuwar uba fa ba ta da dadi, kamar yadda mutuwar uwa ma ba ta da dadi, amma mutuwar uba kariya gadan baya ne, musamman yaro karami da bai girma ya amfana da mahaifin shi ba, yana cikin yarantarsa, yana son uban yana shan shi, Allah ya dauke shi. Ai yaron ya cancanta a taimaka masa, ba dadi. Ta wani yaro ana nunawa a WhatsApp ne ko a wani gari ne aka yi, wasu marasa tsoron Allah suka je suka kwakwale masa idansa, dan ci a Zaria ne wai, aka je aka kwakwale idan da auduga da komai, suka bude idan, suka cire idan, suka zare, suka baye kin idan gaba daya, ga abun ya zo ga jini a jikin yaro karami. Ina jin yaron bai shekara 9 ko 10 ba, shekara 4, to kaji shekara 4 kar mukalla, kaji wata masifa kuma kwakwale idan yara, suka kwakwale yaron yana kuka cewa yake a bude mai idan sai gama masa. Wallahi da naga wannan abun sai da nayi kwalla malam, babu dadi. Ku bude mai ido na an gama mana, shi ya dauka rufe mai ido akai, bai san cewa har abada shi da ido ya gama ba. Amma muhallu shahid ya kai dan uwana, sai yace mama sai yake san gani, a bude mai ido ya gama mashi. Kuma wani abu da yake faruwa a rayuwa, idan bala'i ya samu yaro ko yaya, wanda farko wanda yake nema ubansa ko uwarsa, haka sunnar rayuwar take, farko ko wani abu da ya faru yana tashi kana sakinsa, sai tafi wajen uwarsa ko tafi wajen ubanshi. To shi yasa aka ce ku tausaya wa maraya. To ga wasu kuma su kuma nema suke su hallaka mutane irin wannan. A satin da ya wuce mun fara magana akan ina ya kamata a yi wa mutum ta'ziya, mun yi bayani inda ya fi dacewa. Malamai sun ba da shawara a ko ina za a yi wa mutum ta'ziya, ko a makabarta idan an binne mamaci da mai ta'ziya a yi tafiya, ko a je in an same shi a gida bai fita ba a yi masa ta'ziya, ko a je kasuwarsa a yi masa ta'ziya. To akwai abubuwan da ba a so a yi a ta'ziya, su ne yau muka karanta, to shine za mu kawo hujjojinsu a gurguje. Daga cikin abinda malamai suka hana, aljulusu li ta'ziyati, zama dirshan dan karban ta'ziya, wannan bai da kyau. malamai sun yi sabani akan wannan. Na farko dai sun ce bai halatta ba aje ayi wa mutum ta'ziya a duk inda yake shine yafi dacewa, amma a zaunar da mutum ko ya zauna a gida yana karban ta'ziya yana daddada damuwa da bashin rai. Suka ce ma amrun muhdathun wa bid'atun, abu ne wanda yake bid'a ne kuma bai kamata ba. Abin da yafi dacewa kowa ya tafi inda ya kamata ya tafi wajen sana'a sa, kamar yadda muka yi bayani. Ibn Abidin yana faɗa yace shin yaya maganar to wanda basu zauna a gida din ba suka tafi masallaci, kamar mutum bai zauna a kofar gida ba amma sai je masallaci yana ta karatun Alkur'ani. Sai yace to ko wanda ya tafi masallaci ma ya je yana karatun Alkur'ani dan in an zo ta'ziyar ya ajiye karatun Qur'ani ya karba, shi ma din bid'a ne dan ba karatun Qur'ani ya nufata ba, yana dauke kewa ne da karatun Qur'ani amma zaman na ta'ziyar ce. To da zaka je masallaci ka zauna ma dan ka karanta Qur'ani ka rubuta ta'ziyar, shi ma suka ce bai ainihin wato halatta ba, shi ma shari'a ba ta yadda ba. A mazhabin zahiriya su ma sun tafi akan cewa rashin halaccin wannan zama dan karban ta'ziya, suka ce ma li'annahu amalu ahlil jahiliya, suka ce aikin yan jahiliya ne lokacin da babu shari'a, al'ada su ne su suke haka. Yace wa qad nuhiya anhu, yace abinda ake yi wa ma yusna'u fi bilad al-ajami min furush al-basq wal qiyam ala qawari' at-tariq min akbah al-qaba'ih, abinda ake a wasu garuruka aje ai ta shimfuda manyan shimfuda, sannan kuma akwai wanda suke tsayawa a bakin hanya suna tsayawa suna ta karban ta'ziya, shi ma yana cikin munanan abubuwa. Imam Shafi'i shi ma ya faɗa kamar yadda muka faɗa. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma ya faɗa cewa lam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam yushama lil aza, baya cikin shiriyar Annabi a zauna a zaman karban ta'ziya ko wayi qura'u lahu al-Qur'an ko a zo ai ta karanta mamaci Qur'ani. Kasa akwai wanda an yi mutuwa sai a ce aje ai mai sauka, kamar idan akwai wani yayansa mai kuɗi ko abu nan sai ya bada ga 100 aje a rabawa gargawa a mai sauka 500, sauka 500, akwai wanda aka mai sauka Qur'ani miliyan 1 ma saboda yana da 'yan uwa masu kuɗi, wallahi ba za ta masa amfani ba. Sai ka ga mutumin da aka sa ai masa sauka lokacin da yake rayu baya karanta Qur'ani, lokacin da yake rayu baya masallaci da yake zuwa da sallar jami'i, lokacin da yake rayu ba yadda inda yake zo ana koya mai Qur'ani ba Qur'ani bane harkar sa motar ki take da kada kada da wake wake, amma saboda yana da yan uwa suna tiri sai a sa wai a mai Qur'ani ba guda ko guda da ibiyar ko na ba zai masa komai ba. Yawa in kana son Qur'ani ya maka amfani karanta shi nan kana raye akramkallah, wannan shine gaskiyar magana. Yace kullu hadha bid'atun hadisatun wa tu makruhatun, bid'a ce girgirariya. Haka Imam An-Nawawi shi ma yayi wannan bayani. So yan uwana ya kamata mu sani cewa wannan zama na karban ta'ziya ba a ce a yi shi ba, al'ada ce ta mu ta Fulani Hausawa, amma abin da shari'a ta bada dama a ko ina za a iya mutun ta'ziya. Idan wani yazo aka yi masa mutuwa yake shin ba da dabarma kanku zage shi, idan wani yazo yace na yafe muku ba sai kun zauna ba na tafi harka ta kasuwa fa same ni a can kuma ta'ziya, kar a ce bai damu da iyayensa ba ko mahaifansa, shine daidai abin da yake. Idan kuma wani aka yi mutuwa a makota ya iya zauna a wannan ya tafi harka sai ta wurin aikin sa, kar ku zage shi ku zo ku ce wannan bai damu da makotaka ba bai da mutunci, idan kun yi haka ku ne kuka yi rashin kirki kuma kuka saba shari'a. Wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum.